من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتيجا با ذكراتم من التفسير كما ريت مكسابا أكو نزنبو a yau ɗaya ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1447, wanda yi daidai da 18 ga watan Februari miladiyar annabi Isa ibn Maryam alaihi salam, idan lissafin ya tabbata shekara 2026. Cikin kaddarawan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ya sanya wato bana mun dawo gidanmu da muka saba. A bara Allah ta'ala ya kaddara mun dan ketare mun leka wani wuri, mun ga yadda salon yake da yadda zubin yake, kuma wanda muna kyautata zato a dan wannan fakaice wanda muka yi, ko fake wanda muka yi, akwai alheri da albarka mai yawa. Muna fata a bana wanda ba mu samu daman motsawa ba, Allah tabaraka wa ta'ala zai ninninka mana lada da alheri da albarka. Ya ku yan uwa, a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da ke nan cikin garin Bauchi, idan ba manta ba, a tafsirinmu a wannan tsari kusan na ƙarshe mun tsaya ne wato a suran nan da take da albarka, suratul Taghabun, mun kai ƙarshenta. A yau kuma insha Allahu ta'ala za mu shiga sabuwar sura, suran da ake kiranta wato suratul Talaqi, sura na ainihin saki, wanda a cikinta an yi bayani dangane da abin da ya shafi at-talaqu wal idda, abin da ya shafi saki da kuma abin da ya shafi idda. Bi ma'ana, idan mace aka rabu da ita, to akwai zaman da za ta zauna ta yi. Duk da kasancewa suratul Baqara ta ambaci wani ɓangare, to wannan suratul Talaq sai ta ƙarasa ambaton ɓangarorin da ba ambata ba baya. Sannan kuma daɗin daɗawa, wannan sura ta ambaci tsari da tsani na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, cewa duk wanda yake mai tsoron Allah ne ba zai taɓe ba, duk wanda yake tsoron Allah to Allah ta'ala zai masa mafita duniya da lahira. Ko da yake mafiya yawa mutanen duniya sun dauka idan mutun yana tsoron Allah to Allah zai kubutar da shi daga sharri iri daban-daban na duniya ne kawai ko zai kubutar da shi daga makirce-makircen yan uwansa mutane ko kuma waɗansu wato makirce-makirce na aljanu a nan duniya kawai alhali ba haka bane Allah tabaraka wa ta'ala zai iya bari a matsayinka na bawan Allah matsaloli su ta samun ka a nan duniya in ba yi sa'a ba ma baƙin ciki da damuwa suna iya kai ka lahira amma kuma a wajen Allah kana da lada da sakamako mai kyau daidai mu a matsayinmu na 'yan adam muna da haɗama kuma muna da kwaɗayi kuma ba ma son wahala saboda haka muna so Allah ya daidaita mana duniya da lahira wannan ba hana ka bada ba tunda Allah ya ce wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhira wa la tansa naseebaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk kuma ga babban addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi a koyaushe kuma ya kwadaitar da al'umma da su rinka yin wannan addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله كبام أنا الدنيا ميكو ألا هرى ما كبام ميكو وكما قال مدد عذاب الوتا سبرا كبام يسمو يا وحلا أنا الدنيا بل لكما ألا هرى وما دائمنا بياني دوان دي جطوران الله سوغام فتا لصوران بيانان جزاك زو أتكم وننصورا mai albarka wannan suratul talaq wahiya madaniya sura ce wanda aka saukar da ita a birnin Madina kuma kamar yadda muka saba ji malamai suke bayani duk suran da aka saukar da ita a birnin Madina to tana bayani ne dangane da abin da ya shafi tsarin rayuwa abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yana da wahala kaga suran Madina su kutum gaba daya a ce babu wani hukunci daga cikin hukuncen Allah ko babu wata doka daga cikin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala don haka wannan sura tana da muhimmanci kwarai da gaske amma duk da haka bai hana suwar madaniya su yi magana dangane da abin da ya kafi lahira ba kamar yadda surorin Makka suka saba ko su yi magana dangane da abin da ya shafi aljanna da wuta ba kamar yadda surorin Makka suka saba ko su yi magana dangane da abin da ya shafi tauhidi ko abin da ya shafi risala kamar yadda surorin Makka suka saba yin bayani a surorin Madina ma ana samun haka Ubangiji ta Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
وبنجي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لطولا الله من رحمه من كي يا أيها النبي يا كيوانا النبي إذا تلقتم النساء إذن ذاكو سكما تاينكو كو إذن ذاكو سكما تا فطلقوهن لعدتهن كو سكيف تارد إدنسو وأحصل إدتا كما كو إدتك إدنم واتقوا الله ربكم ku ji tsoron Allah Ubangijinku, banda zalunci, banda saba doka, la tukhrijuhunna min buyutihinna, kada ku kuskura ku fitar da su daga ɗakunansu ko ɗakunan da ku ajiye su a ciki. Eh, shi yasa wani lokaci yake cewa idan mutum zai aure sai ya nemi inda zai zauna, ko ya gina ko ya biya haya. Haka ne ko? Idan ka zo ka ajiye ta a ɗakin, sai ka zo kana buga kirji kana ce ɗaki na? Ko ita ya kamata ta ce ɗakin ta? Eh? Wa ya gina ɗakin? Kai ka gina. Amma tun da ka ajiye ta a ciki ɗaki ya zama nawa? To kai kake biyan haya ko ka biya haya? Kaddara ma a ce an tsawwala maka, ka biya kuɗi mai yawa, sai ka zo kana ce ɗaki na? Eh? Ai ɗaki ya zama nata. Matukan akwai wannan igiyan aure. Ko da yake gara mu gyara tun da wuri, tar mata su ji waɗanda aka ajiye su a ɗakunan da aka gina musu sun san ba haya ba ne. Ka ji mace tana cewa, ai ɗaki na ne, kana ce a yi hankali don Allah, kar a ɓata wayarin, kar a fasa abin bayan gida, kar a yi kaza, sai ka ji tana ce ai ɗaki na ne. Wato kuna jiran ya mutu kenan, ko da sauran kwanaki mutum ba zai mutu ba sai kwana ya tare. Ko ba haka ba ne? Saboda haka, in za a faɗi haka saboda wasa a tsakanin ma'aurata, wannan babu matsala. Tun da tabbas ana samu, kai ka gina gida, ka inganta gidan, musamman ma a ce matan tana da 'ya'ya. In ka zo kana magana, sai da sai da Allah ka bar magana, kai ka yi magana a kan ɗakinta. Amma ai mu mun ci ɗaki. Tunda ta haihu wato ta ci ɗaki, balle a ce ta haifi 'ya'ya da yawa. To wannan ababin wasa ne babu matsala. Amma dai kowa ya sani, ba za a gaji miji ba sai idan ya mutu, ba za a gaji uba ba sai idan ya mutu. Duk wani ɗan uwanka wanda yake akwai gado tsakaninku, idan bai mutu ba to babu maganan gado. Yasa duk wanda ya raba gado yana da rai. To wannan ɗan shirinta ne kuma kiɗimemme ne. Tun ɗan bokon da ya haka, to bokonsa bai masa amfani ba, za mu iya cewa wato ainihin fitsarin boko na kaiɗan wato ya malala a kansa. Duk wanda ya raba gado kafin ya bata duniya, don akwai wanda suke yin haka. Alhali kuma ƙa'ida ce, dole sai mutum ya mutu. Amma ba hana ka ba da kyauta ba, kana iya ba da kyauta. Idan ka ba da kyauta, to lokacin da ka bar duniya sai a duba a gani sauran 'ya'yan da ba ba su kyauta ba, to fa dole a daidaita. Dole a daidaita a tsakaninsu. In kuma duk abubuwan da ka ba su kyauta daidai wa daida ne, sai a ce tasha, sai a ɗora maganan gado yadda za a raba a bisa littafin Allah, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani. Saboda haka Ubangiji ta'ala yana cewa wala tukhrijuhunna, kada ku kuskura ku fitar da su mata min buyutihinna, daga cikin ɗakunansu. A nan ma Allah ya jingina muku ɗakuna ɗin, amma an ce jinginawa majazi ne ba hakika. Sannan kuma akwai wata ƙira'a, wala tukhrijuhunna min buyutikunna ko buyutihunna bi, wato bi kasril ba, a nan bidammil ba, buyutihinna. Alayhi kira'an bi yutihinna bi katril ba, kamar yadda muka karanta cikin suratul hujurat, wala yakhrujna, kuma karan kansu idan an sake su kada su fita, illa an yatina bi fahishatin mubayyina, sai idan sun zo da alfaka bayyananniya, mubayyina wanda ta fito fili ba za a iya ɓoyewa ba, mubayyana wanda take bayyananniya, wato kaman wanda ta bayyana kanta ko wanda aka bayyana da ita. Nan akwai qira'atani mutawatiratan, wa man yata'adda hududallah, duk wanda ko wa tilka hududullah, waɗannan su ne dokokin Allah, kaɗan daga cikin dokokin Allah na abin da ya shafi saki da abin da ya shafi ita. Wa man yata'adda hududallah, duk wanda ya ƙetare dokokin Allah, faqad zalama nafsa, hakika ya zalunci kansa. Saboda a lahira ba zai kare lafiya ba, a duniyan ma ba zai kare da duniya lafiya ba. La tadari, wato baka sani ba, la allallaha yuhdithu ba'da zalika amra, ba mamaki Allah ta'ala ya kirkiro wani al'amari. Sai ba ka ce mata su zauna a ɗakinsu ba, kada su fita, kada a kore su. Wannan kenan. saboda haka kai tsaye za mu ce wannan aya tana magana ne dangane da at-talaq wal idda, abin da ya shafi sake da abin da ya shafi idda. Akwai maganan aure amma yana can baya, dama haka dokoki suke, ba a jibga su a waje ɗaya domin saboda kada kan mutane ya kulle. A can bayan ambata mana fankihu ma faba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a, a can an ambata mana fa in khiftum Allah ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum zalika adna Allah ta'ulu. To tunda an yi bayani, kuma an yi bayanin zamantakewa na aure, duk da kasancewa a can baya an ambaci waɗansu abubuwa na abin da ya shafi sake, to amma anan ƙarin bayani ne aka yi don a jaddada abin da aka ambata a cikin suratul baqara. Yasa ayan ta fara da ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, wannan kira ce wanda aka yi domin a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A wata kira'a, ya ayyuhan nabi, ya kai wannan annabi, bilhamda, ya ayyuhan nabi bilya. Saboda haka yanzu a karanta musamman Bahaushe sai ya fada da kyau, saboda in bai fada da kyau ba zai zama wai guda ɗaya ne. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyu ayyu annabiyyu, ya kai wannan annabi, da ma'ana Allah ta'ala ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, duk da kasancewa dokan da zai ambata ba wai wanda ta shafi annabi shi kadai ba ne. Wannan dokan ta shafi al'umma ce gabaɗaya, amma kuma sai aka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin girmamawa. Wannan tana ɗaya daga cikin waye ta wannan ne, wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda suka fara da ainihin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma kuma suka ci gaba da ambaton jam'i. Ku dubi aya ta gaba ko kuma ainihin fakara ta gaba, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, idza talaqtumun nisaa, idan za ku saki mata, fa talliquhunna li iddatihinna, ku sake su da iddan su wa sul idda, sannan ku kididdige idda ko ku kiyaye su. Maimakon ya ayyuhan nabiyyu idza talaqta an-nisaa fa talliqhunna li iddatihinna wa qul idda, sai ya kai wannan annabi, idan zaka saki mata ka sake su da iddan su sannan ka kididdige idda. To bayana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kai bane. An fara wannan aya ko wannan sura da kiran annabi domin girmamawa. Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama shi, amma dokan ta shafi kowa da kowa, kuma dokan ta shafi manzo Allah, ta shafi al'ummarsa. Amma wanda ake nufi da magana anan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kenan. Yasa aka ce idan za mu saki mata, maganan saki kenan. A can baya ambata mana at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin, sannan kuma sai ya sake ambatawa, idan ya sake sakin wato matarsa bayan saki biyu, sai ce fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra, baya halatta bayan an sake ta saki na uku, wato bayan saki biyu na farko, kuma saki biyu na farko din nan ba lokaci guda ba. Tunda yake at-talaqu marratani, bi ma'ana at-talaqu marratun wa marratun, ina marratani fa imsakum bi ma'rufin aw takrihun bi ihsan, ina fata an gane. Saboda haka an yi saki na farko an yi kome, an yi saki na biyu an yi kome, to kuma sai aka sake batawa, sai aka yi saki na uku, shine Allah ta'ala yake fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Ubangiji ta'ala yake bayan saki na uku ba ta halatta gare ki sai ta aure wani mutum daban, kuma sai an samu ingantaccen aure. To amma idan sun bata da wacce mai yiwa ba su saba ba, kamar yadda suka saba da mijin farko, miji na biyu sai ya sake ta. Bayan sun zauna na wani lokaci, sai Allah ta'ala ya ce idan sun fasanta da mijinta na farko suka samu fahimtar juna, to babu laifi a kansu su yi kome, sai dai komen nan dole ne za a yi aure da sadaki na musamman da kuma siga ta musamman. Sannan kuma abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai shi ne, idan har ya mata sake uku ta auri wani ta ɗan ɗana gidan na wani lokaci, sannan aka sake ta ko aka koro ta, ta kammala idda, mijinta na farko zai iya zuwa ya shiga cikin zaurawa idan sun daidaita ya sake aurenta. Amma idan ya aure ta sai suka ɓata, sai ya yi mata saki, saki din nan a ina za a ɗora, sabon zubi za a yi, ko kuma tun da ya yi uku, tun lokacin da ya zo ya yi ɗaya za a manna masa da uku, fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Tambaya nake yi ba bayani ba, wannan na ƙarshe dai tambaya ne. Na tun da ya riga ya yi saki uku, wani kuma ya aure ta sannan sun ɓata, ya sako ta ta dawo gidan mijinta na farko, to ai uku sun rushe gaba ɗaya. Idan aka zo babin saki, to za a yi sabon zubi ne. Ina fatan an fahimta. To saboda haka ayoyi haka suka yi bayani a can baya kamar yadda muka taɓa karantawa. To don haka idan za ku sake su, fataliquhunna li iddatihinna, ku sake su tare da iddarsu, li iddatihinna fi iddatihinna, li iddatihinna ba'da iddatihinna. To waɗansu ce fi bidayati iddatihinna, wato ku sake su tare da iddarsu. Sai dai abinda ake nufi a nan shi ne, wato in mutum zai saki mace dole ya sake ta ya kasance tana cikin tsarki, ba tana cikin jinin al'ada ba. Tana abu na biyu kuma bai sadu da ita ba. Mafiya yawa masu saki ba sa duba wannan, magidanta ba, ransu na ɓace kawai sai su aukar da saki. Don haka abinda ake gargaɗi a nan, mafhumul mukalafa shi ne kada a saki mace a cikin hailanta, inda tana cikin jinin haila ba za a sake ta ba. Annabi ya hana, hadisi ya tabbatar da haka. Saboda haka hadisi shi ya fassara wannan fataliquhunna li iddatihinna. Saboda idan ka ce za ka bi tsagwaron fassara, za ka bi babin ƙala ƙato, to fataliquhunna li iddatihinna, wato mace sai ta gama idda sannan ka sake ta. Wallahi dole mutum ya rikice a nan, inda bai ɗauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Don za mu karanta hadisan nan a gaba. Saboda in ya zo ya ce fataliquhunna li iddatihinna duk larabcinsa, sai ya samu matsala. Tun da ni ɗin nan yana ɗaukan ma'anoni iri daban-daban. Mu ma mun fassara ne saboda hadisi ya fassara. Sannan magabata na ƙwarai haka suka fassara. Ba a sake mace tana cikin jinin haila, sai dai kuma duk wanda ya sake matarsa tana cikin jinin haila, saki ya yi ko bai yi ba, saki ya yi tun kafin mu je da nisa. Dun kwanan nan wani ya zo yana ta kame-kame, wai abokinsu ne ya sake matarsa, shi ne suka ce bari su zo su yi tambaya. Ya ce kuma ai cikin ɓacin rai ne wallahi, shi bai san lokacin da ya sake, shi bai san ma tana cikin jinin al'ada ba ya sake ta. To don Allah, daga wannan statement ɗin ba za ka gane cewa shi ne abin ya faru gare shi ba, kuma ya fara da ƙarya. Wai abokinsu ne, abokinku aljani ko kuma abokinku iska? To in ka je an zo an fara maka ire-iren waɗannan tambayoyi, to ka yi takaban zan ka biya hankali. Saboda haka shi ya tabbatar ya mata sake guda biyu. amma wannan sake a cikin jinin al'ada ne tana cikin jinin al'ada ne ya sake ta saboda haka saki yayi ko bai yi ba sai saki yayi saboda duk wanda ya sake matar sa sake daya sake biyu sake uku don ma isa'a ba sai Allah ya hana ki da jarabawa ina masu sake matan su sake uku a lokaci guda sakin bid'a ne sake uku a lokaci guda sakin bid'a ne sakin mace a cikin jinin al'ada sakin bid'a ne sakin mace bayan ta yi tsarki daga jinin al'ada kuma mijinta ya sadu da ita ba a tantance ba tana da ciki ne ko ba ta da ciki ya sake ta a wannan lokaci to sakin bid'a ne waɗannan sake-sake guda uku dukansu bayan sakin bid'a ne sai dai wanda ya sake matarsa sake uku lokaci guda ga masabar malikiya suna cewa sake uku ya tabbata amma ga waɗansu mazahi da yawa sun tafi akan cewa sake uku a dunkule sake ɗaya ne sai dai kuma ya ji tsoron Allah domin duk wanda ya saba sake uku to sai Allah ya jefa shi cikin fitina don saba wa dokokin Allah ne wane ne sakin sunna sakin sunna kai sake ɗaya rak matan ba ta cikin jinin al'ada ko ta yi jini ya ɗauke baka sadu da ita ba ko kuma ga ki tana da ciki a bayyane an san ciki wata ɗaya ne ko wata biyu ko wata uku suka kasancewa za ta daɗe kafin a ce ta kammala al'adarta wato kafin ta fita daga cikin gida ina fatan an fahimta saboda haka yin mace tana da ciki ya tabbata tana da ciki aka sake ta ba yi bid'a ba sai dai kuma idan cikin wata ɗaya ne ko wata biyu ko wata uku to wannan ya gwada za ta zauna tsawon watanni nawa kafin iddanta ta kare kamar yadda za mu samu a ayan gaba don haka ya ku yan uwa wannan aya ko wannan yankin aya tana mana bayani dangane da na farko fatalliquhunna li'iddatihinna ku sake su da tsarin iddansu ku sake su sakin sunna yasa malamai suka ce akwai sakin sunna kamar yadda muka yi bayani akwai sakin bid'a kamar yadda muka yi bayani sannan akwai sakin da ya bata a ribibi hilasun niyyun wala bid'iyyun shi ba sunna ba ne shi ba bid'a ba ne amma dai an ba da mutum dama kamar a ce yarinya yar karama wanda bata fara al'ada ba ko wanda ta tsufa wanda yake ba ta ainihin wato al'adanta ya ɗauke ko ma a samu mace wanda ba ta al'ada gaba ɗaya kuma nan gaba za a ambata mana iddansu domin musulunci bai bar al'amarin a cikin rikici ba amma dai in an samu saɓani to wannan an baka dama kana yin sake amma ka yi sakin sunna waɗansu suna bayanin cewa annabi ya ce abgadul halali ila Allahi as-sala sakin da yake halal ne kuma Allah yake huci da shi wato abun nan halal din da yake halal ne a wajen Allah amma kuma Allah yana huci da shi shine saki to wannan hadisi malamai suka ce hadisi ne mai rauni bai inganta ba amma saki ba a son saki sai idan ya kama amma saki yana iya zamowa dole wajibi kamar yadda sake yake iya zamowa mustahabbi ko makaruhi ko haramun waɗannan bayanai malaman fiqhu sun yi bayani a cikin littafansu wannan kuma wa ahsul idda a kididdige idda a ji tsoron Allah duk wani lokaci mata suna rikita al'amari a tsari idan mace tana al'ada sai ya kasance ta yi aure sun zauna da mijinta an samu saɓani ya sake ta kuma sakin da ya yi sakin sunna ya yi ko da sakin bid'a ne mun yi bayanin cewa idan ya sake ta cikin al'ada saki ya tabbata haka bayan jini ya ɗauke sai ya sadu da ita ya sake ta saki ya tabbata abinda ba a so shine zai tsawaita masa tsawon idda din ne, ba kamar idan yayi na farko ba. To tunda tana cikin jinin al'ada ko tana jinin al'ada aka sake ta, to iddan ta zai kasance watanni nawa ne? Eh, watanni nawa? Ya naji an yi shuru. Macen da take haila, already tana haila yana zuwa mata lokaci-lokaci, sai suka samu sabani da mijinta sai ya sake ta. Watanni nawa za ta yi? Watanni uku. To, jini uku, ai da ina son afkar da ku ne a ciki. Ina jin shi yasa da yawa suka noke suka ki bada amsa. Duk sai ka ce wata uku ne zai ta kawo hujja. Tunda tana jinin al'ada, to sai ta yi guda uku. Wata a wata biyu takan yi jini sau biyu ko sau uku. Saboda haka matan da take haila nan da nan, ana sake ta ba za ta yi watanni masu yawa ba ta riga ta kammala idda, mijinta ya ce zai dawo da ita bai isa ba. Amma wanda takan ɗauki lokaci kafin jini ya zo mata, wata takan yi jini sau ɗaya a wata uku, jini sau ɗaya a wata uku, jini sau ɗaya a wata uku. To idan mijinta ya sake ta, watanni nawa za ta yi tana zaune? Wajen tara. To a kiyaye wannan in ji Allah. Amma ana samun matan zamani waɗanda za a sake su, daman suna jin haushin mijin, saboda haka ba ta kammala al'ada ba sai ta ce ta kammala al'ada, har ta ba da dama ma wani wanda kwanjinsa ya fi namijin farko ƙarfi. To idan ya zo ya aure ta daga baya kuma sai a zo a samu cakuɗa da hayaniya. Domin saboda me? Saboda mai yiwuwa wancan tunda ba ta kammala al'ada ba, to fa akwai shakku tana da ciki ko ba ta da ciki. Kuma an shigar da wani wanda kuma annabi ya hana. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ahkul idda, a kididdige idda. Sai dai zance mafi inganci idan aka ce wa mace, ah kai kam ba kina idda ba, sai ta ce na kammala, to za a yadda. Za a yadda. Sai dai idan miji ya ce ni ban yadda ba. Amma yanzu kana iya tambayan wani mai mata biyu ko mai mata uku bai san yadda matansa suke jinin al'ada ba. Saboda tsaban neman masana a kidime yake. Ba mamaki. Amma duk wanda ya sani ana tana ce kaza zai ce ba haka ba ne. To fa in miji ya yi inkari, to dole a tsaya kuma a yi bincike. To nan ne za a shigo da mata. Idan uwarka za ta faɗi gaskiya, to ya fi sauƙi. In kuwa ba za a faɗi gaskiya ba, to fa za a tsaya ana tone-tone. Ko ba zai yi kyau ba, don za a shigar da mutane da yawa. Ya sa Ubangiji ta'ala ya ce wa ahkul idda, ku ƙididdige idda. Sannan kuma wataqullaha rabbakum, ku ji tsoron Allah Ubangijinku a duk inda kuke. A lokacin aure da lokacin saki da lokacin da mata suke idda, za a saki mace ta fara idda, shi mijin bai san tana da ciki ba, amma ita ta san tana da ƙaramin ciki. Saboda haka sai ta je ta zaga a zubar da cikin ba tare da ya sani ba. To ko ya sani ma suka haɗa kai ya yadda a zubar da cikin daidai ne? Sai kisan kai ne. Musamman idan an hura masa rai. Idan ba a hura masa rai ba, wannan kuma laifi ne. Tunda haramun ne. Amma saboda ba ta son mijin da ya sake ta, sai ta je a zubar mata da cikin. To idan an zubar miki da cikin, to yaya idan ki zai kasance? Wannan kuma sai ki zo kina tambayan malami, ki kuma malami ya yi miki bayani. Da mace tana da ciki suna tare da mijinta, sai ɓacin rai ya auku sai ya sake ta tana da ciki. Wata ƙaddara. Ya sake ta da safe, da yamma ko washegari sai ta yi ɓarin cikin nan.
to fa iddanka ya kare yace sai dawo da ita ba zai yi ba malamai sun yi bayanin cewa duk matan da cikin ta zuba yayi da wanda ta haife shi a lokacin da ya kai daidai lokacinsa da wanda zuba yayi yana da rai ko baya da rai in dai ababin idda ne ta kammala iddanta to in zubarwa kai fa idda ta kare ko ba ta kare ba akwai mushkila ya za ubangiji ta ala ce wa taqullaha rabbakum ku ji boran Allah ubangijin ku wala tukrijo hunna min buyutihinna to mun dawo kan maganan saki kada ku kuskura ku fitar da su daga cikin dakunan su sun waɗannan dakunan da kuka biya musu haya ko kuka gina musu kamar nasu ne idan mutum ya saki mace saki ɗaya ko saki biyu to ba zai fitar da ita daga cikin ɗakin ba wala ya kharuji na su ma bai halatta su fita ba saboda haka mazajen da suke zuwa suke ta maganganu ki bar mun gidana yar kaza yana zage zage yana faɗin maganganun da ba su dace ba to wannan haramun ne don ya saba ma dokan Allah sannan kuma wanda zai sake matarsa ya ce ta zauna a cikin ɗaki sai ta kammala idda sannan ta fita ta bar gidan sai wani yayanta ko babbanta ya zo ya ce a'a mu ne zai mayar da mu matsiyata ai mu ba matsiyata ba ne gidan ubanki babu yunwa kaza 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 fita ki koma gidanku shi ma bai daidai ba don ya saba ma dokan Allah saboda haka su masu mallakan wuraren ba za su yi wulakanci ba su matan da za su zauna su yi idda ba za su fita ba wannan doka ce ta Allah sai idan idda ta kare illa an yatina bi fahishatin mubayyina sai dai idan sun zo da alfaka bayyananniya to wannan suna ce zina idan mace ta yi zina tana da aure ayin an fita da ita gefe ta za a yi ba za ta dawo ba yasa waɗansu malamai suka ce bi fahishatin mubayyina to suna ganin ba zina ba ne me yake nufi to mace ce aka sake ta saki ɗaya ko saki biyu ana son ta zauna saboda ko Allah zai daidaita su kamar yadda za mu ambata a gaba la Allah yuhdithu ba'da zalika amra ay islaha aw sulha wa sulhu khair ko Allah zai sasanta su to sai kasance fitinanniyar mata ce kowa tsoronta yake ji a gidan akwai mahaifiyarsa a gidan amma tana jin muryanta ta fara daga murya sai jininta ya hau wannan an sake ta sai a bata a ɗakin ai za ta kara sa maka uwa ko kuma mahaifinka yana kofar gida amma yana jin magananta ko ya zo ya mata magana ba za ta saurara ba to aka ce abinda ake nufi da illa an yati na bi fahishatin mubayyina in aka yi rikici da ita ko sa sau ɗaya ne ko an san halinta fitinanniya ce ko ɓarauniya ce ko magulmatiya ce ko annamimiya ce tana iya haɗa yaki to ana sake ta saki ɗaya ko saki biyu balle saki uku a kora ta gidansu sai dai saki ɗaya kana da daman ka je ku sasanta ka dawo da ita saki na biyu kana da dama ku sasanta ka dawo da ita kafin ta kammala idda ko da bayan ta kammala idda kuna iya sasantawa a sake daura aure ubangiji ta'ala ya ce kada ku fita kada a fitar da su ku zauna cikin ɗakunan su saboda ku mazaje ku samu daman sasantawa yadda za ku mayar da saki ɗaya ko saki biyu ya sa mace an mata saki ɗaya ko saki biyu za a ciyar da ita za a ba ta wajen zama kuma irin gaisa wannan ma za a yi sai dai ran da duk ka shiga ɗakin aka rufe ƙofa ka ce bari ka kwana to fa ka mayar da ita ka faɗa ne ko ba ga faɗa ba da masabar malikiyya ana rufe ƙofa shikenan
magana ta kare ta yadda ne ko bata yadda ba uwarta ta yadda ne ko bata yadda ba ubanta ya yadda ne ko bai yadda ba balle wani babban haka tsarin yake shi yasa aka ce la Allah yuhdithu ba'da zalika amra kaga akwai hikima wajen rakin fitar da ita daga cikin dakin nan to amma an sake uku ne fa la nafaqaka laha wala sukna ba za ka tiyar da ita ba tunda an gama kuna magana ka je dakin ta wannan wata fitina ce to gara ka sallame ta da gratuity mai kyau ta koma gidansu ni ya zo ka je ka ingizo wani wawa ko gaula ko da yake in babba ne ba a kiran sa gaula ko amma ai ba a kira ki wawa wanda za ka je ka an kaɗo ki da wayo ka ce dama ai tare da kai muke zuwa hira abokina ko ba haka ba ne to na zage ta sake uku bismillah zaman kai ka riga ka san wawa ne ka gama mata taɗi to wannan in ba ka yi hubbasa wato ka shiga cikin al'amarin da yawa ba za a samu sauki idan sun rabu amma in ka yi kane kane to ko ta fito kuma to fa komawa gidanka akwai fitina sannan kuma har ila yau matan da take ta kaba tunda ita ma idda take yi to a can baya mun karanta matan da take ta kaba inda mijinta yake a nan za a zaunar da ita sannan kuma za a ba ta abinci daga abin da ya ajiye amma idan babu to an ba ta dama tana iya fita nema in babu masu taimakonta haka in babu security a wajen tana iya barin wajen Ubangiji ta'ala ya ce wa tilka hududullah waɗannan su ne dokokin Allah a takaice ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه هو wanda yake tare dokokin Allah ya zalunci kansa la tadari ai baka sani ba kai ne sauraro kai da ake maka bayanin dokokin Allah ana cewa idan mutum ya saki matarsa kada ya fitar da ita kada ta fita ai baka sani ba la Allah yuhdithu ba'da zalika amra ba mamaki Allah ya kirkiro wani al'amari ya samu sakantawa kun ga kenan Allah ta'ala baya son rabu tabbas rabuwa babu daɗi kana zaune da mace shekara da shekaru ko da ba ta taɓa haihuwa ba balle kuma a ce akwai ƴaƴa rabuwa babu daɗi yasa ake son namiji ya zama mai haƙuri kuma da ake ce namiji dangin goro ne dangin goro ne idan kuma mace dangin alale ne ko wani abu makamancin wannan ne wato sai da lallabawa kullu hadisi ya tabbatar da cewa la yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuliqan radiya minha akhar to karkace zaka damu saboda idan ka ki wata dabi'anta to zaka yadda da wata dabi'a nata inda ya riga an hadu to ayi hakuri sai dai idan abin ya kai inna laha to wannan kam a rabu kuma idan sun rabu kamar yadda Allah ya ce yughnillahu kullam min sa'atihi in aka bi ka'ida to Allah tabaraka wataala zai sa ma kowa a bai rufin asiri saboda haka wannan aya ta kunshi hukunce hukunce da yawa yana daga cikin hikima na idan an saki mace saki ɗaya ko saki biyu kada ta fita ko kar a fitar da ita saboda in an sasanta kafin ta kammala idda sai a ce ta koma kawai sannan kuma dalin daɗawa duk wanda ya sake matarsa saki ɗaya ko saki na biyu sai Allah ta'ala ya ƙaddara kafin ta kammala idda ya bar duniya to fa iddanta ya juya ya koma ta kaba za ta yi masa ta kaba kuma za a raba gado da ita amma in saki uku ne ba sai dai idan ya sake ta don kattaci gado ne to wannan kan bai yi sa ba tunda ya riga ya tafi lahira to kuma doka za ta yi aiki dole a sata cikin gado don akwai wanda yake mugunta saboda haka ya hango lahira sai ce masa ya ce ya bari sake shi to idan bincike ya tabbatar da cewa
ya yi haka ne domin ya fitar da ita daga cikin gado to ba zai yi ba. Dole a jawo ta sakin bai yi ba. Wasu malamai suka ce za ta yi masa ta kaba. Wasu malamai suka ce tun da ya riga ya sake ta da mugunta shikenan kawai ta yi wancan idda din kuma dole a ba ta gado. Saboda sakin da ya yi kamar saki ne wanda yake bai tabbata ba. Amma dai ta yi idda sannan kuma ba ta gado. وعلي ابن كثير رحمه الله تعالى خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يما جنا دع النبي أن أكت يا أيها النبي أفرقون أن آية تكريفا وتكريما ومن أجرم ممن ظن الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم كاتب الأمة تبعا فأنا سي الله يما جنا دع الأمة قبال آية التي يأين ذاك فكماتا إذا تلقتم النساء ومن تلقتم جميعين نعينهم مزاجي فطلقوهن جميعين نمزاجي قواه الجماعة وأحصوا الإتشاء كما جميعين نعينهم مزاجي صبر قواه الجماعة هنا فتان جاني وأن بيو باين الأومن النبي نباين في أن أمبتيش دونن أجرم ماشي إن الله تعالى يا أيها النبي يا كيوان نن النبي إذا طلقتم النساء إذن ذاكو سكماتا كنغونا يا حالا دوكا زبان يا متتبر كوكوتا يوكوتا وكوكوتا هدو كان سكينا فرقوكو نبيو أي دو كم ما حد سكينا أكو فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة ثم راجعها وثم لما يصنع دليل سوكم ونن آية تبدا النبي سكت عيدك كما تنسنان حفصة بنت عمر الله شكار إعداد إيشاء sannan da aka saukar da wannan aya aka ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi to ka saurara ga doka amma ba dokar nan ta shafe ka kai kadai bane har da al'umman ka idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul al'idda sai aka faɗa ma annabi wannan to amma zance mafi inganci lokacin da وقال الله صلى الله عليه وآله وسلم يسكي نانا حفصة بنت عمر الله كاره داده إتا سيأكى تورو ملائكة جبريل يزويته مع النبي راجيها فإنها قوامة صوامة وإنها زوجتك في الجنة يما يده إتا وبنجي تعالى كده كان سيكي مصا أمنية ما يده إتا سبو دمي saboda kawama takan tashi da daddare tana sallah wannan ana fada ma annabi ne don yana iya yiwa a lokacin da yake dakin ta in ba ya ba ta dama ba ba za ta tashi ta yi sallah ba kuma kana tare da matarka a ainihin daki za ka tashi ta yi sallah ne ko da yake mai mata dai ho bai san wannan ba don wani lokacin ana bayanin masu mata biyu ko uku ko hulhulu shi mai mata ɗaya sai ya ji kamar tatsuniya ne kuma kamar hakan ne shi yasa kai ma muna ganin kamar tatsuniya ne kake yi a rayuwa tunda in mace ce guda ɗaya kullum kuna tare to yanzu za ta tashi ta yi sallan dare saboda in kuna tare sai da izininka to kuma da daddare sai ta tashi ta yi ta sallan dare kai kuma kana kwanciyar dare kana kwanci kana ta bacci kenan sannan sawama tana yawan azumi bayan yawan tsayuwa akwai yawan azumi wannan ma aka ce mace in tana tare da mijinta ba za ta yi azumi ba sai idan ya ba ta izini azumin nafila amma na farilla kan ya fi ƙarfinsa bai sai hana ta ba ga cewa matanka ga shi kana dawowa daga tafiya saboda karki ɗauki azumin farilla wannan kan ba ka isa ba wane kai wane babanka kun dokan Allah dai aka yi umarni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mayar da ita kuma aka ce matarsa ce a gidan aljanna. Dama idan ka auri mace kuka yi zama mai kyau, to in kun je lahira kuna haba-haba ku halu. Amma in ka auri mace kuka yi zaman biya, to in an je lahira ba ka haba-haba ku halu da ita, saboda zama bai kyau ba. Kuma kamar yadda tarihi ya karantar da mu, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya auri mata ɗaiɗai guda 11 waɗanda suka tare gidan annabi ya zauna da su, amma ba lokaci guda ba. Mace ta farko ita ce Nana Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha, wanda annabi ya aure ta a lokacin tana bazaura. Kuma ana kyautata batun abinda aka fi rinjaye, ta ba da annabi shekara 4 or 5, shekarun ba su da yawa. Duk wanda suna ce shekarunta 40 na annabi 25, malamai suka ce akwai gyara. Saboda bincike ya gwada wannan magana ba ta inganta ba, tsakaninsu babu nisa. Tunda kusan duk ƴaƴayen annabi ita ta haifa, in banda guda ɗaya shine Ibrahim. Don tana da shekara 40 a ce duk waɗannan ƴaƴaye ita ta haifa cikin shekaru nawa? Kowace shekara sai ta haihu kenan, kafin ta bar haihuwa. Kuma Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha ita ta nemi annabi da ya aure ta tana ƙauna, ba annabi ne ya neme ta ba. Wannan ya halatta. Wannan ya halatta. Musamman an samu bazaura mai wayo, ita takan yi haka. Amma kaga sakin wawa ba mamaki wawu ya ce. Yasa aka ce bazaura ba a tilastata, wato ba a tilastata, kuma ana shawari da ita. Amma budurwa za a iya tilastata, saboda mai saboda ita wawuya ce. Ba ta san abinda zai mata amfani ba ko abinda zai cutar da ita ba. To annabi ya amince aka yi wannan aure. Bayan an yi aure, kuma Allah ta'ala ya riga ya kaddara tun da kafin annabci ne. Ashe Allah ta'ala ya tsara haka domin ta ƙarfafa manzon Allah ne. Shi yasa ake son matanka ta rinka ƙarfafa ka, ba ta rinka tsare ka tana girbe ka ba. Saboda in an samu matanka tana tsare ka tana girbe ka, to ba ka yi riban aure ba. Da manzo Allah ya je kogon Hira yana bauta, kamar yadda ya samu kakansa Abdulmuttalib yake yi, yake bari ya bar hayaniyan cikin garin Makka ya koma gefe yana tunani shi kadai. Mala'ika Jibrilu ya zo masa da saƙo, ya zo ya bayyana masa, ya ce masa ikra. Annabi ya ce ma ana biqari, ya kama annabi ya matse shi hatta balaga minnil juhud, ya ce har sai da na hango mutuwa ko wahala. Ya sake shi ya ce ikra, ya ce ma ana biqari, ya sake matse shi ya sake shi ya ce ikra, ya ce ma ana biqari, ya ce ni ba mai karatu ba ne, ban yi karatu ba. Ya ce to ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min qalam, ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ya faɗa masa ayoyi guda 5 sai ya bata. To ko kai aka yi maka irin wannan, ba za ka manta da waɗannan ayoyi guda 5 ba, saboda haka yasa annabi bai manta ba. Amma nan da nan ya bar kogon Hira ya dawo gida, saboda a razane yake, yana tsorace, yana ganin abinda ya zo wajen sannan ba mala'ika ba ne, tunda shi bai san tsarin mala'iku ba, a lokacin bai san tsarin mala'iku ba. Ya ce ni fa ina jin tsoro, ni khashitu ala nafsi, abinda ya faɗa mana na Khadija kenan. Ni fa ina jin tsoro kada hauka ta kama ni, in hauka ce gaba ɗaya. Ta ce kalla la yukhzika Allahu abada, ta ce ba zai yiwu ba, Allah ba zai kunyata ka ya wulakanta ka ba har abada. Saboda kana sadar da zumunci, kana taimakon bayin Allah, kana agaza magajiyayyu,
kana karban baki kana tallafa ma baki idan kun zo.
Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kunyata ka ba. Sai amma zo mu je wajen dan dan uwanka, wato dan dan uwanta kenan, warqa bini nufal shine suka je yayi bayani, yayi maka bayani, yace hadan namu, yace wannan mala'ika, ai mala'ika ne, ai wannan Jibril ne wanda ya saba zuwa wajen annabawan Allah da manzanni. Sai a jiyan zuciya yace dama a ce Allah zai kai ni lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garin nan da na taimake ka. Sai tunanin annabi ya koma kan wannan, yace yanzu mutane na za su fitar da ni, yace kwarai kuwa. Ai babu wani wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi, face irin wannan ya faru gare shi. Nana Khadija ta sake ɗaukan annabi suka koma gida. Kagai ta taimaka ma annabi, kuma annabi ya faɗa ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ya ce wallahi duk cikinku babu wanda dukiyarsa ta taimake ni a cikin addini kamar mutane guda biyu. Ya ce na farko Nana Khadija, dama lokacin tana da dukiya. Ita ba kan wallasa ba ne. Manyan mutane suna son su aure ta saboda dukiyanta. Kusan ana samun haka. Ana aure ba don Allah ba. Kaga malami a rafin albasa ya je auro wanda take GRA Bazaura. Sai bayan sun sai da gidan GRA kuma zai dawo rafin albasa. Ina jin wani Allah rabba haka ya yi. Yace sai Abubakar bin Abi Quhafa. Waɗannan guda biyu dukiyoyinsu ta taimaka mini. Yasa kaman bushara ne annabi yake musu abubuwan da suka yi, ba kowane zai iya yin haka ba. Yanzu ko taimakon masallaci ne kullum kana bayarwa, wata ranar an zo ya kace ba za ka bayar ba. Suka ce ko kun cika fitina wallahi, komitin masallacin nan kullum neman kuɗi. Kuma mai yiwuwa kai ka zo ka ce duk idan abu ya taso a same ka, ana samun haka ko ba a samu? Saboda ɗan adam haka yake. To shi yasa Nana Khadija bintu Khuwailid ita kai ta zauna tare da manzon Allah. Manzon Allah bai mata kishiya ba sai da tabar duniya. To ba mamaki mai mata dai zai iya makalewa da wannan, inda ka samu kamar Nana Khadija. Sai kai mai na'am din matanka kamar Nana Khadija ce? Ai wane ita? To mata ta biyu wanda annabi ya aura bayan rasuwan Nana Khadija ita ce Zam'a, wato ainihin Sauda bintu Zam'a. Bayanta sai Aisha bintu Abi Bakar, haka ce bayanta sai Hafsa bintu Umar. Na kawo bayanin nan ne saboda wannan. To amma Hafsa bintu Umar ita ce annabi ya taɓa sake ta, haka ce ya mayar da ita. Sauda bintu Zam'a annabi ya yi niyyan zai sake ta saboda shekaru, sai ce a'a, idan dai waɗansu haƙoƙi ne ni na haƙura, ni abin da nake so in kasance cikin matanka, in mutu a haka ranar tashin alkiyama a take ni a cikin matanka. Manzo Allah ya ce babu damuwa. Ya zai matanka kuna tare da matanka, ta ce to shikenan, ciyarwa ma na yafe maka, na san abin mafi wahala kenan a yanzu ko. Sai ga yazo yana ta barazana daga nan ba ke yake siyar da gidan ba. Saboda an dauke masa. To don haka malamai suka ce a dalilin Hafsa bintu Umar radiyallahu anha. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Wasu kuma suka ce saboda wani hadisi na Abdullah ibn Abbas, lokacin da ya sake matarsa tana cikin gidan al'ada, annabi ya ce a mayar da ita. Annabi ya ce a mayar da ita. Karin bayani shi ne da rasulmu na gaba insha Allah ta'ala. Abin da muka fara daidai Allah ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.